This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da safiyar yau Litinin. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 15 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Mahmud da kanin labaran.
To Aisha, manyan jami'an Amurka a nan Washington DC na ta faɗi tashin ganin an kauce wa yaduwar rikici a yankin gabas ta tsakiya, yayin da shugaban Ukraine ya nemi kasashen duniya da su haɗa kai don daƙile abin da ya kira ayyukan ta'addanci da Iran da Russia suke aikatawa. Sannan za ku ji cewa a karon farko Bayer Leverkusen ta lashe kofin gasar Bundesliga ta Jamus.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji irin fargabar da kungiyoyin rajin kare haƙƙin 'yan jarida suke ciki bayan da jami'an tsaron Nijar suka kama wani ɗan jarida mai rajin mulkin demokuraɗiyya.
Kama ɗan jarida abu ne wanda ke gwada lalle ba a da niyya a girka demokuraɗiyya, a sa mutum a kare haƙƙin shi ya zan faɗin iyakar bakin shi, kamar ganin muke sanar da ba ɗan jarida tsoro abu ne ya firgitar da mu.
Sannan za a ji cewa kungiyar BBOG tare da al'ummar Chibok sun buƙaci a kwato sauran 'yan mata 82 da suke hannun 'yan Boko Haram, tare da raba wasu da ke tare da dubbabbin 'yan Boko Haram a matsayin mazaje.
Yaya wani iri aure ne wai, bunda muna zo in gwamnati sai ji faranta mana rai, shine gwamnati ya yi bincike waɗanda suka yi so called suna ci zarafin 'ya'yanmu nan akan cewa akan aure, to gwamnati ya bincike mana yaya wannan abu ya faru mata.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sarfilu na tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zai dora ne akan zargin da ake yi wa sarkin Lere da hannu a bacewar wani dattijo a Leren. To amma kafin mu kai ga duk waɗannan, yanzu ga Mahmud da labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum. Manyan jami'an Amurka a nan Washington DC na ta faɗi tashin ganin an kauce wa yaduwar rikici a yankin gabas ta tsakiya bayan da Iran ta harba wa Isra'ila wasu jirage mara matuka dauke da ababen fashewa da makamai masu linzami a wani lamari da ba taɓa gani ba. Wani jami'in Amurka da ya nemi a sake sunansa ya ce akwai buƙatar a ɗauki mataki akan Iran dangane da waɗannan har-hare. Sai dai a maganar da suka yi ta ƙarshe da Prime Minister Benjamin Netanyahu a daren Asabar, shugaban Amurka Joe Biden ya fito ƙarara ya faɗa masa cewa akwai buƙatar a yi takatsantsan a kuma bi lamarin da dabara domin a kauce wa yaduwar rikicin, musamman idan aka yi la'akari da cewa har-haren na Iran ba su taɓuka komai ba.
Whether and how the Israelis will respond, that's going to be up to them. We understand that.
Kakaki a fada White House John Kirby ke ne ke cewa ko ta ya Isra'ila za ta mai da martani wannan hurumin ta ne. Muna kuma mutunta hakan, amma dai shugaba Biden ya fito ƙarara ya faɗa masa cewa Amurka ba za ta shiga yaƙi da Iran ba, kuma baya so yaƙin ya faɗaɗa, amma dai Amurka za ta ci gaba da taimakon Isra'ila don ta kare kanta. Jami'an Isra'ila sun yi kememe sun ce lalle za su mai da martani, sai dai an samu rabuwar kawuna a tsakanin mambobin majalisar da ke kula da al'amuran yaƙi a ƙasar kan lokaci da kuma yadda ya kamata a mai da martanin. Dama dai Iran ta sha alwashin mai da martani bayan wani harin da ake zargin Isra'ila ce ta kai a ofishin jakadancinta da ke Siriya a ranar 1 ga watan Afrilu, wanda ya halaka mutum 7 ciki har da wasu manyan kwamandojin ƙasar 2. Isra'ila bata tabbatar ko musanta kai harin ba. A gefe guda kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da har-haren jirage mara matuƙa da Iran ɗin ta kai kan Isra'ila. Yana mai cewa ya zama wajibi duniya ta haɗa kai ta daƙile haɗin kan Rasha da Iran, duba da yadda suke yaɗa wato abin da ya kira ayyukan ta'addanci. Cikin saƙon da ya wallafa a shafin X, Zelensky ya ƙara da cewa waɗannan har-hare suna barazana ga ɗaukacin yankin, kamar yadda ayyukan Rasha ke ƙoƙarin haifar da wata babbar matsala. Zelensky ya kuma alaƙanta lamarin na Isra'ila ta fuskar yadda ake kaiwa Ukraine har-hare da jirage mara matuƙa da Iran ke ƙerawa, waɗanda ake kira shahid da kuma makamai masu linzami. Harin na Iran na zuwa ne yayin da dakarun Rasha ke ƙara kutsa kai yankunan da ke hannun sojojin Ukraine, lamarin da ya sa ƙasar take yekon neman ƙarin tallafi daga Amurka.
According to Sirski, Russian forces are actively attacking Ukrainian
forces. Wakilar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce dakarar Russia na ƙara kai hare-hare yankunan da ke karkashin ikon Ukraine, akalla a wurare uku da ke yankin gabashin Donetsk. Kasar Sudan ta cika shekara ɗaya cif da fadawa kangin yaƙi wanda ake yi tsakanin dakarun ƙasar da sojoji na musamman da ƙasar ta kafa a baya. Yakin da ya barke tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza ne ya disar da rikicin na Sudan wanda ya halaka ɗaruruwan mutane. Masu ayyukan agaji sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da fadawa ƙangin matsanancin yunwa. Rotanni kuma na nuni da cewa an katse hanyoyin samar da abinci, yayin da ƙungiyoyin agaji ke nuna damuwa kan yadda ba sa iya kaiwa ga yankunan da yakin ya fi kamari. Mafi akasarin 'yan gudun hijirar da ke tserewa yakin na Sudan kan samu mafaka ne a Chadi, inda sansanonin 'yan gudun hijira suka cika makil.
There is of course a lot of waterborne diseases such as
Mai aikin agaji Marie Jose Alexander kenan take cewa akwai cututtukan da ake samu a ruwa da dama waɗanda ke yaduwa a sansanonin, kamar amai da gudawa saboda cinkoson da ake samu a sansanonin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla. Rahoton na farko zai kai mu jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida suka bayyana damuwa bayan da jami'an tsaron jandarma suka kama Usman Tudu, wani ɗan jarida mai rajin kare demokaradiyya kuma mashawarcin tsofaffin shugabannin ƙasa Isu Muhammadu da Bazoum Muhammad, ba tare da bayyana laifin da ya aikata ba. Sai dai wasu suna kyautata zaton cewa baya rasa nasaba da wani rahoton da ya yi a shafinsa na Facebook washegarin juyin mulkin na ƙasar Niger. Ga wakilin muryar Amurka Sulemi Muni Barma da ƙarin bayani.
A yammacin Asabar ɗin da ta gabata ne, jami'an tsaron jandarma suka kama fitaccen ɗan jarida Usman Tudu, suka kuma kai shi ofishinsu da ake kira Brigade de Recherche da ke nan birnin Yamai. Lawyansa Ahmed Maman da na tuntuɓa ya tabbatar min da faruwar wannan lamari.
Gaskiya ne, a jiya hukumomi sun kama Usman Tudu, kenan eleman na gendarmerie yana cikin gari, sun je sun kama shi don sun kai shi a can Brigade de Recherche ta gendarmerie, tun a jiya kenan yana can hannun nasu.
Kawo yanzu ba a bayyana dalilan kama wannan ɗan jarida ba, wanda ya rike mukamin mashawarci kan harkokin sadarwa a zamanin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu, aikin da ya ci gaba da gudanarwa a zamanin hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, in ji lauyansa. Wanne ya ƙara da cewa ya samu ganawa da shi.
Ba a samu aka mai tambayoyi ba koko a gaya mai zargin da ake mishi, amma ana tsammanin cewa bisa wani ikiri ne da ya yi, wani rubutu da ya yi bayan an yi juyin mulki wannan, na samu na gana da shi. To bai tada wani hankalin shi ba, tunda shi a wajen shi bai da wani laifi, tunda dai hannun iko ne yake, zai saurari menene ake nan ga duguma da shi da shi, zai ba su amsoshin da kamata in Allah ya yarda. Hankalin shi a kwance.
A washegarin juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum, ɗan jarida mai rajin kare demokaradiyya Usman Tudu, a rubutun da ya yi a shafinsa na Facebook ya nuna rashin jin daɗinsa kan wannan al'amari da kusan ke neman zama wata al'ada a wajen sojojin Nijar. Hasali ma hujjojin da suka bayar wajen kifar da gwamnati ba su da tushe, in ji shi. Abin da ya sa ake hasashen watakila wannan matsayi ne mafarin cafke shi. Gare Amadu na daga cikin 'yan jaridar da ke da damuwa akan abin da ya faru da Tudu.
Kama ɗan jarida ba abu ne mai kyau ba kuma wannan duniya da muke ciki. Kama ɗan jarida ba abu ne wanda ke gwada lalle ba a da niyya a girka demokaradiyya, koko ba a da niyya a sa mutum a kara kin shi ya zan hudin iyakar bakin shi, tunda zargin da ake mishi kamar gani muke sabon babban ɗan jarida tsoro abu ne ya hirgitar da mu. To muna roƙo abun kai nisa, in ma zargin da ake mishi ne wata takwas sun wuce.
Wannan ba shi ne karan farko da wani ɗan jarida ke fuskantar fushin hukumomi tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ba. Domin ko a watannin farkon faruwar wannan al'amari, wasu mutane sanye da farin kaya sun dira gidan wata 'yar jarida mai fafutuka ta blog Samira Sabu, suka yi awon gaba da ita kafin daga bisani ta bayyana a ma'aikatar tattara bayanan sirri. Lokaci kaɗan kuma bayan haka, ministan cikin gida ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta ƙasa, wato Maison de la Presse. Matakin da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida ke kallonsa tamkar wani yunƙurin rufe bakin manema labarai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud da ƙarshen labarin duniya.
To a jamhuriyar demokradiyyar Congo akalla mutum 13 aka tabbatar da mutuwarsu sannan wasu sama da 50 sun bata bayan da ruwan sama ya haddasa zaizayar kasa a kudu maso yammacin kasar kamar yadda jami'an yankin suka ce. Lamarin ya faru ne da tsakar ranar Asabar a yankin da ake kira Dibaye Lagwe dake lardin Kwilu. Zaizayar kasar ta sa bangon kasar dake gabar kogin da ake kira Kasai ta rufta cikin ruwa inda ta fada kan wani kwalekwale da kuma wasu mutane dake wanki a gabar ruwan. Wannan yankin Felician Kiwe ya ce an ciro garokin mutum 12 waɗanda suka hada da mata 9 maza 3 da jariri 1. Kungiyar Bayer Leverkusen ta lashe kofin gasar Bundesliga a karon farko a kasar Jamus. Magoya bayan kungiyar sun barke da murna a lokacin da alƙalin wasa ya hura usul din ƙarshe a filin wasan da ke birnin Leverkusen mai ɗaukar mutum 30,000. Florian Wirtz ya ci kwallaye 3 yayin da kungiyar ta fafata da Werder Bremen a wasan da aka tashi da ci 5-1 a ranar Lahadi. Duk da talashe kofin, Leverkusen na da kwantan wasanni 5 kafin a nade tabarmar wannan kakar wasa. Kungiyar ta Leverkusen na gaban Bayern Munich da maki 16 a teburin gasar ta Bundesliga.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotonmu na gaba zai kai mu Najeriya, inda iyayen 'yan matan Chibok da aka sace suka buƙaci a raba wasu 'ya'yansu da aka kubutar da tubabbun mazaje 'yan Boko Haram da ke zama da su a Borno ƙarƙashin kulawar gwamnati. Wannan ne jigon buƙatar iyayen da 'yan gwagwarmayar ceto matan BBOG a taron tunawa da cika shekaru 10 da sace matan da aka gudanar a Abuja. Nasiru ɗan hikaya gare ka.
What are we demanding?
Gangamin da ya gudana dandalin Unity ya samu halartar jigogin neman sako matan irin su tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili, Dr. Imam Shehu, Aisha Yusufu, Maureen Kebrook da sauransu da suka jagoranci karanta sunayen mata 82 da suka rage a hannun 'yan ta'adda.
We demand a formal rebuttal and apology to all the families and the community at large for the illegal cohabitation encouraged by the Borno state government.
Ana buƙatar barranta da neman ahuwa ga duk iyaye da al'ummar Chibok don barin wasu daga 'ya'yansu na zama tare da wasu tubabbun 'yan ta'adda da gwamnatin Borno ta Bosco suke cewa su mazajensu ne. In ji babban shugaban al'ummar Chibok na duniya Dauda Iliya. Nan take jagora kuma ɗaya daga iyayen matan Inke Kimuta ya ce sam ba su amince su aurar da 'ya'yansu ga 'yan Boko Haram ba.
Ba mu yarda da tubansu ba. Mu abin nan muna so gwamnati dama ta yi mana shi ne ya bincike ga mai yaya wani iri aure ne wai suna kilari wani aure da gwamnati ya tabbata abin da muna so in gwamnati zai yi faranta mana rai shi ne gwamnati ya yi bincike waɗanda suka yi so called suna ci zarafin 'ya'yanmu nan akan cewa akan aure to gwamnati ya bincike mana yaya wannan abu ya faru na tukuna. Faɗe ne ba karami faɗe ba ma. So amma kuma a cikin faɗe nan ko 10 suka haifa wallahi za mu rungube 'ya'yan nan za mu rungube 'yan matanmu ba za mu ci su ba kaunar da za mu yi musu ma zai fida 'ya'yanmu wanda mu muka haifa.
Malama Rebecca Samuel ɗayar ta Sera ba ta dawo ba ta ce gara a samu matan ko wani mataki za a dauka.
Dan idan da na san na tana hannun gwamnati ko ba hannun wayannan mutane gaskiya ba san damu ba zan sake zuciya don na san inda take. Mu din nan da muna kan jira har yanzu ba mu san inda suke ba fa kuma ba mu fitar samani ba.
Yan kungiyar BBOG irin su Amina Aliyu Usman da injiniya Shehu Abubakar na karfafa ba su ɗaya biyu tsammanin samu sauran matan ba.
Muna fatan insha Allah Allah zai maido su. Muna da wannan yakinin Allah zai maido su don saboda duk abin da kace Allah zai yi ka riga da ka gama magana. Muna nan muna addu'a Allah Ubangiji ya maido mana da su. Allah ya sa suna cikin koshin lafiya.
Wannan contribution ne da zamu ba su cewa ba a manta da wannan zancen ba. Mu ma rigakafi ne muke yi saboda mu ma kanmu gobe zamu iya samun kanmu cikin wannan hali.
Taron ya tabbatar iyaye biyu sun saduda da gano 'ya'yansu sun mutu inda BBO kuma aka yi addu'a ga 'yan kungiyar 15 da suka mutu a tsawon shekaru 10 ciki ko da jagoran 'yan Chibok Abuja Sambito Zaya da aka ce ciwon zuciyar rashin ceto dukkan matan ya zama sanadiyar mutuwarsa a 2021. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
You will not stop until your daughters are back at that life.
A gaida El Hikaya. Yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare. Kada a shafa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a www.voahausa.com kana ana iya zuwa adireshin mu na kafafen sada zumunta a Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu daura kan takaddamar da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da sarkin Leri a garin Leri na jihar Bauchi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Gumer. Idan watakila masu sauraro na biye da wannan shiri. Muna garin Lera ne dake karamar hukumar Tafawa Balewa a jihar Bauchi inda Fulani makiyaya yake korafin mai garin da ake kira Sarkin Lere Jamilu Aliyu Bawa na cin zarafin su ta hanyar azabtarwa da kankai ga samun raunuka har ma da yuwar rasa rai. Fulanin sun ce akwai wani bawan Allah mai suna Ahmadu Isa wanda a baya rike sarautar Sarkin Baka kafin Sarkin Lere ya kobe masa rawani kuma suka zargi sarkin da umartar ƴan banga da ake lakabi da Nobeli wato Bawo Beli suka kama shi har ya zuwa yanzu babu labarin sa kusan shekara guda kenan zargin da shi kansa sarkin ya musanta mai kana gambo mazaunin garin Lera ne ya faɗa wannan shirin cewa shi ma ya faɗa tarkon sarkin Lera
mai kana gambo tunana daga yankin Lere
me yake tafe da kai
abin da ke tafe da ni shine ban saban su sauka ba akwai wani lokaci cikin watan can da ya shige kwanan baya
cikin shekaran da ya wuce kenan
a cikin shekaran da ya shige shine aka turo man wayansu jami'an tsaro wanda ban sani ba ana ce musu Nobeli
haka
shine suka zo suka kama ni suna man tukuma tukuman da ban taba yi kuma da ban taba sani ma ba
tuhume ka akan menene wai
ba suna tukume ni akan ina kai ma Nobeli ina kai ma yankin nafi abinci ni kuma ban taba sani ma ina ne yankin nafi ke ba
to wane ne ke tuhuman ka da wannan
ya wanda yake tukuma na shine wanda suka kama ni wanda aka turo Nobeli
to wa turo su
eh sun ce sarkin Lere da bakin sun gaya min
to sai aka yi kuma da aka
kama ni suka kama ni tana ta duka na sun duke ni sun daura ni da roba sun kare min hannu
an karya maka hannu
eh an karya min hannu da yata
to
eh ina tukuma na kuma ni ko har da Allah nake musu ni ba sani ba har aka take sun ce to su ma su yi binke sun tabbatar kariya ne ba hakan bane eh suka take ni
to
suka take ni sai aka kai ni asibiti kuma
ah ni asibiti kenan
asibitin da aka kai ni
asibitin da ko
eh sai aka sake kuma aka mani jinya wannan guri to kuma su asibitin sun ce su ba su yi jinya ba hukuma dole sai suka turo suka sa mu muka nemo yan sanda suka zo suka sa hannu aka ci gaba da jinya na
yan sandan daga wani gari aka samo su
yan sandan da
to
yawa to daga nan su ma suka yi jinya daidai gurgure sai mu yi asibitin sai ya sallame shi ya ce to su yan sandan suka kai to su je yan sallame in je nan da za a dauki rahon na
to
ina je za a dauki rahon na sai aka sake kuma aka turo wani tawagan kuma
tawagan yan babelin
eh
to su yi me kuma
wayan su sake dauka na wayan su wani guri daban kuma ba wannan ba wanda za aka turo ba
eh
to daga nan kuma da aka sallame ni na je gida na ci gaba da jinya
eh
yawa to ina gani kusan bayanin da ke tare kenan
to
eh
to ba a dai same ka da laifi ba
har ga Allah ba a same ni da laifi ko na kwaya zarra
to yanzu menene kake so a yi
eh tsakanina da Allah ni na kawo maka wannan magana a shashin ku kuma rai kuna da karban hakke a wajen ko ni bi adan kuna lambin ki sai kai ki sallalle ku karbi hakke shi kuma kar a kara shi ni dai damuwa na tsakanina da shi sarki ne
ka jima garin Lere ne kamar shekara nawa
ta ba na jima wajen ne aka haife ni ba yawwa ba wai na jima wajen ba in ka ji na jima duk kaman zuwa ne mai yawwa ni wajen ne na sani daidai in tafi rani in dawo kowane shekara ina tafi rani in je da rani da dabbobi in dawo yawwa
Shirin ya saki kuma ga Abdullahi Adam da ke zama shugaban kungiyar miyar ta Allah reshen garin Lere, inda aka tambaye shi dalilin da yasa suke zargin sarkin Lere da hannu a kamawa da batun tsohon sarkin Baka. Sai ya ce,
to abinda zai sa a yi tunani tabbacin cewa ya kamar shi ya yi hakan shi ne wancan samun dangantaka da ta wuce a baya, sannan kuma inda aka zo bayan mun zo wajen hakimi ranar kwanaki, hakimi ya ce mana to ta yaya za mu bar wani ya zo da mota ya dauka mana mutum. To sai muka yi abinda ake kira fulaku malere, muka daina shiganta mu sai mu na fulani. To a wannan lokacin sai wannan motar da ta zo ta dauki wannan baban, sai ta koma ta shiga ta yankin raga na sai ta kama mutane biyu da aka kira mu Allah ya taimake mu. Muka je checking point din Zol, Allah ya taimake mu, wayannan sojoji suka tare wayannan motocin, aka fitta wayannan mutane guda biyu. Da aka fitta su, su suke tabbatar mana cewa wayannan mutane da suka je kama sun ce lalle sarkin Lere ne ya aike su, kuma lalle ba ma su kadai ba amma daya ya tafi, sannan su ma yau nasu ya kare. Domin a wajen har suna ce a kashe
shi kaman ya an kashe shi kin.
To ba mu san me suke nufi da haka ba, amma abin da suka faɗa kenan. To bayan sun akan fitowa aka ce su ma kashe su, ɗaya babban sai ce a bari sai ya wuce Lere, inda kuma suka zo wani waje da ake kiran su gidin shehu, wajen suka raba kuɗin da aka babba su a yadda su suke gaya mana kenan. Sannan sun zo sun sauke sun ce sarki ne ya bar su, sarkin Lere akan su zo su kama masa wayannan mutane. To abinda su wayannan wayanda aka kukutar suka faɗa kenan, sun ce kuma yaran Lere guda biyu su suka masa jagoranci suka je suka kama wayannan mutane. To kaga haka in ka duba sai kai la'akari. Sannan su hatta yan wayanda suka zo wannan motar daukar nasa, har ga Allah an masa tambaya wannan daren suka ce su sarki ne ya aike su, sarkin Lere ne ya aike su. Wannan ita ce akan a ɗauki wayannan mutane. Tsohon sarkin Baka, motan da ta ɗauki tsohon sarkin Baka ita ce still ta koma ta je ta ɗauko wayannan mutane guda biyu. Domin a wajen an tare motar ta yi kusan wata biyu a wannan checking point din, daga baya aka yi transfer na ta zuwa ga police headquarter da kumandan sojoji da ke tufa Balewa. Shi kumanda akwai lokacin da ya kira mu ya ce mu zo an dawo mana da mashina wayannan mutane biyu da dama aka dauka, mu zo mu karbi mashina mu dawo su ma a ba su mota. To da muka zo sai muka yi korafin cewa wannan motar sakane da Allah muna tuhumar motar da dauka mana wannan tsohon sarkin bindigan shi a mabiyi sake. Sai shi kumanda ya ce to shi da bai san da wannan matsalar saboda haka ba zai bada mota, amma a lokacin ya tabbatar mana cewa wanda ya zo karban motar shi ne Bala Barne ko Balabar ake kiransa, wanda ya ce shi kantoma ne ya turo sa cewa ya dawo da wannan mashina ya karba masa mota. To da kumanda ya je ka ya ce zai tura abin ga police investigation, bayan watanni kamar biyu uku ba ta fi da ita ba sai aka kira mu ce mu zo mu karbi mashinan.
A shirinmu da ya gabata, sarkin Lere Jamilu Aliyu Bawa ya yi watsi da zarge-zargen da aka yi masa, har ma ya tabbatar da cewa a gudanar da bincike kuma matukar an same shi da laifi, to yana shirye doka ta yi aiki a kansa. Wakilinmu Abdulwahab ya tambaye shi game da kwabe rawanin sarkin Baka da yi, sai ya ce,
ni ne sarkin Lere, kuma ni nake da yancin naɗa sarkin Bakan Lere, ni kuma nake da yancin sauke sarkin Bakan Lere. Matuƙa ana da dalili a hukumance kuma a ƙa'ida da tsari irin na sarautar ƙasar Hausa. Yawa.
To shi wannan mutumin ne daga baya sai ya ɓata aka rasa inda yake, wanda kuma ana zargin kai ne ka sa aka kama shi, kuma har yanzu ba gan shi ba.
Ai shi ma ba ya da bambanci da irin abin da na gaya maka a kan sauran zarge-zargen da ake yi. Daga ran da ya ɓata ƴan uwan shi, wasu daga cikinsu akwai wanda ya mun waya, ba na ma lera ma rana, ya mun waya ya ce min ga abin da ya faru. Ina kashe wayan shi na kira DPO na tafaɓari, na ce mishi ga abin da wane ya kira ni, kuma ba wani bane shugaban mai ta Allah na lera ne. Na ce ga abin da shugaban mai ta Allah ya kira ni yake gaya min. Sai DPO yake ce min shi ma ya kira shi ya gaya mishi. Na ce to dama na ɗauka ba ai rahoton ba ne, shi ne na ce barin gaya maka. Sai na ce mishi to amma kuna da masaniyan wata hukuma ta je Lere an yi wani arrest ne? Sai ya ce mun gaskiya ba su da labari, amma shi shugaban mai ta Allah ya ce mishi kamar ya ga ɗan bangan zuwan ne kamar da wasu motocin ƴan sanda suka zo suka yi. Saboda haka dai bincika a headquarters a Bauchi Command kenan. To kafin yamman wannan ranan ko washe garin wannan ranan ne sai nake zai rade radin an ce ƴan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi. To tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba. Tunda ni ma na zama abin zargi kuma tun daga wannan lokaci ina zaman jira ranan da hukumance da a kira ne a tuhume ni akan haka ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali abin da ban sani ba kuma bace ban sani ba.
Masu sauraro, kun da ji dukkan bangarorin da ke da ruwa da tsaki kan wannan takaddama. Da fatan jami'an tsaro da masu rike da madafin iko za su gudanar da bincike don tabbatar da gaskiyar abin da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da sarkin Leri. Za mu dawo domin sanar da ku halin da ake ciki idan mun samu ƙarin bayani kan wannan takaddama. Yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu, masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Noma tushen arziki, noma allade da kai gaba.
Idan ƙasa tana da abinci, to duk sauran abubuwan biyowa baya suke. Amma idan ƙasa ba ta da abinci, to ina tabbatar ma cewar ƙasar nan za ka ga tana ta tangal-tangal.
Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a yanki, to ba za su iya ba. Saboda kowa na tsoron ya ta gona a zuwa kame shi a jisai ba da abin da bai da shi, ko kuma a halin shi.
Sauraron shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Madalla, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Manyan jami'an Amurka a nan Washington DC na ta faɗi tashin ganin an kauce wa yaɗuwar rikici a yankin gabas ta tsakiya bayan da Iran ta harba wa Isra'ila wasu jirage mara matuka ɗauke da ababen fashewa da makamai masu linzami a wani lamari da ba taɓa gani ba. Wani jami'in Amurka da ya nemi a sake sunansa ya ce akwai buƙatar a ɗauki mataki akan Iran dangane da waɗannan hare-hare. Sai dai maganar da suka yi ta ƙarshe da Prime Minister Benjamin Netanyahu a taron Asabar. Shugaban Amurka Joe Biden ya fito ƙarara ya faɗa masa cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan a kuma biyi lamarin da dabara domin a kauce wa yaɗuwar rikici, musamman idan aka yi la'akari da cewa hare-haren na Iran ba su taɓuka komai ba. Jami'an Isra'ila sun yi ƙememe sun ce lallai za su yi mai da martani sai dai an samu rabuwar kawuna a tsakanin mambobin majalisar da ke kula da al'amuran yaƙi a ƙasar kan lokaci da kuma yadda ya kamata a mai da martani. Dama dai Iran ta sha alwashin mai da martani bayan wani harin da ake zargin Isra'ila ce ta kai a ofishin jakadancinta da ke Siriya a ranar 1 ga watan Afrilu, wanda ya halaka mutum 7 ciki har da wasu manyan kwamandojin ƙasar biyu. Isra'ila dai bata tabbatar ko musanta kai harin ba. A gefe guda kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da har-haren jirage mara matuka da Iran din ta kai kan Isra'ila, yana mai cewa ya zama wajibi duniya ta haɗa kai ta daƙile haɗin kan Rasha da Iran duba da yadda suke yaɗa abin da ya kira ayyukan ta'addanci. Cikin saƙon da ya wallafa a shafin X, Zelensky ya ƙara da cewa waɗannan har-hare suna barazana ga ɗaukacin yankin. Kasar Sudan ta cika shekara ɗaya cif da fadawa kangin yaƙi waɗanda ake yi tsakanin dakarun ƙasar da sojoji na musamman da ƙasar ta kafa a baya. Yaƙin da ya ɓarke tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza ne ya dusar da rikicin na Sudan wanda ya halaka ɗaruruwan mutane. Masu ayyukan agaji sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da fadawa kangin matsananciyar yunwa.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa tabarman shirinmu na yanzu. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawai da ya shirya ya bada umarni ta injiniyan mu na yanzu Azubair, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya. Assalamu.